الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمة المسلمين لعلها تارة وأن مسلاتي نا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه واندا منا إيسا مسلاتي أباني كما مسلاتي السنة ديوة وانا جاء التيبيوي دا مكرنتو وما الحمد لله غا جاء غورور التيبيوين ديوة اللي ما من مسلاتي من هدو دا سوء وانا وري دو من كرقبا وقنشن ين قوامو دا سكاركو شيخ مالمي شيخ أمين إبراهيم دورا بذن تي دكتا يوبا دني بي إيه عزر قبيبا هي سيبو بي idan mai gidan mu bayan sallah ya dada ya sanya masa to daga gobe kuma makaruhi ne karahatan shadidatan muje kai kira sunan sa baka sa dokta ba kun san a ungwar mu wata rana akwai wani da yake wazi muka je shi yana cewa idan mutum ya kai aikin hajji ya dawo ka ce masa alhajin sa in ba hasar da sakake ba to daga gobe in ba mu zuka ce dokta ba to mun sa akwai wani abu kenan. Alhamdulillah sheke ya taho da tawaga mai dan yawa kuma tare da ƴan uwa masu tarin albarka da muka ga ya kamata a samu dan lokaci su gaisa da ku musamman kasance wasu daga cikin su gobe gobe za su koma idan an gama taro. To da haka muka ga dacewar akalla daga cikin su shi babban komanda tare da Amini na dan uwana Sheikh Dr. Nazizi Inwa tazo na fadi bayan ya ba mu sallan Juma'a cewa shekaru kusan 40 da suka wuce shine limami na a Sudan. Ni ne chairman na committee masallaci ne nake na dan limamai ina da dan Mali ina da dan Malawi Muhammad Awal Awal kiran sallaci dan Mali akwai dan Mozambique to kuma akwai nawon amma Allah shine sheda hajji kina bari yake inda zai bada sallah wani irin yanayi nake shiga to sai da zai tuna min da wannan yanayi bayan ya hudu bujura ba mu sallah a wannan masallaci. Allah ya saka masa da alkhairi da kuma kanina Dr. Mujahid Dr. Aminuddin Abubakar jagoran sunna fitacce a Najeriya wanda Allah ya karbi ransa in shekarun baya mun yi haji tare ba so daya ba haji ne bima na karshe shi Dr. Mujahid ce ne darakiyar muka kwana hotel daya mai bi masa Allah bai hada mu ba amma guzurin sa ma a hannu na yake amma shine karshen sai kwatsam naji Allah ya karbi rayuwar sa. To Aminuddin baban mu ne jagoran mu ne mai gidan mu ne alhamdulillah kuma ga halifan sa Dr. Mujahid yau muna tare da shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan jagororin hisba na jihar Kano wadda ita ce uwa ga kungiyoyi ko in ce wato ma'aikatu na hisba na Najeriya. Sheikh al'umma sun zo suna so su dan ji wasu kalmomi na nasiha da wasiya daga gare ku. Kowa ya san halin da muke ciki al'umma musulmi a ƙasar nan da halin da addini yake ciki da musamman tushe na biyu na addini sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take gamuwa da kalubale ta ko'ina sannan ga halin da ita ƙasar take ciki wajen taɓarɓarewar tarbiyya da lalaci da yawa. Alhamdulillah abinda kuna nan kuna taya ƙasa.
sai kuma matsalar tsaro wadda ita ma matsala ce mai girma da al'umma tana fama da ita ga matsalar raunin tattalin arziki talauci ya dabe da al'umma kasan nan tun ma ba ka ce muna ma bangare na musulmi ga raunin da ke tsakanin mu na hadin kai al'umma mun tawarwatse mun zamo kungiyoyi daban-daban da zagin juna da cin mutuncin juna da suka juna da sauransu maimakon nasiha da isar da sako da bayyana gaskiya to na san kowannen ku zai so dauke ni bangare amma in muka saki jiki to marasa hulan nan duk sun ce sai safe to ba haka zamu yi ba karamar kalla zamu dan taka birki ni na yi son daima in rika farawa da dama don haka dan uwana Sheikh Dr. Nazifi Inuwa ina so ya ce wani abu cikin al'amuran da na zano abin da yaga ya dace ya mana sharidan sai akai a cikin mintuna 15 kuma da yake lektara ne ya sai yadda zai magana ta awa biyu ne da ita minti 15 in ma ya zo da sadakan minti 2 ba laifi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بينك يا أبو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميد أكسني يوم هنا على الجمعة ويكتر على الشعب قدوة ربيع الأول shekara ta 1447 bayan hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina mai ta ce rana ta 5 ga watan Satumba watan kare kenan shekara 2025 miladiya Makka mai da dan wato ya gabatar mana cikin wannan masallaci na Abi Huraira wanda yake cikin wannan babban birni mai dogon tarihi na daular Usmaniya kuma gashi mun dace da yammaciyar na ranar Juma'a fatan mu yadda muka taru a wannan masallaci Allah ya kawo mu a cikin rahmarsa kuma yadda muka taru a wannan masallaci yawan wannan dandazan na al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ganin idan muka yi ƙoƙarin komawa zuwa karantarwa ta addini ta gaskiya ko muka karkantar da kai ga Allah muka roƙe shi inda shi ya ce a roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to Allah zai fitar da mu daga yanayin da muke ciki kuma ita wannan al'umma ce wacce ake son ta zama so tana da amal tana da kuma husnul zanni billah ana kyautata wa Allah wannan matsalolin da Rob ya kirbo matsaloli ne wanda kowace matsala tana buƙatar a yi mata magana mai zaman kanta amma dai zan muku ishara zuwa ga abubuwa guda biyu a gurguje abu na farko kowa daga cikin ya koma ya duba sura ta 49 a cikin jerin surorin alkur'ani a tsarin tartib na mushaf ita ce suratul hujurat wanda ba ita ce ta 49 ba a sauka ita tana tsakanin suratul mujadala ne da suratul tahrim kisa suke cewa ita ce sura ta 108 a sauka yadda aka saukar da alkur'ani wannan sura akwai da yawa daga cikin adab yadda ya kamata alaƙa da dangantaka ta kasance tsakanin Allah da bayi alaƙa ta kasance tsakanin mutane a junansu to wannan nake so na ɗan jawo hankalinmu zuwa ga wasu wurare kaɗan sai kuma hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisin abu bakara nufai ibn al-haris wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu wasiyoyi a shekara ta 10 lokacin da aka yi hajjatul wada abu na farko suratul tahrim yana da kyau mu koma mu dube ta ga wanda za su iya karanta tafsirin ta da larabci wanda ba zai iya karanta tafsirin ta da larabci ba ya duba wani tafsiri wanda aka yi fassara domin ya ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zuba a cikin wannan sura sura ce madaniya ubangiji mai girma da ɗaukaka ya maimaita ya ayyuhal ladina amanu a cikin sura sau biyar sannan ya yi kira da ya ayyuhan nas sau ɗaya in ka haɗa ga za ka ga abu shida kenan abu na farko shi ne ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi tuqaddimu hujurat da mun yi la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha sami'un alim Imam al-Qurtubi a ƙarƙashin wannan ayar ya kawo mas'ala kusan guda goma sha hudu ko sha biyar abu na farko dai wanda ya kamata mu fahimta shi ne a koya maka yadda za ka mu'amalanci mahaliccinka da yadda za ka mu'amalanci manzon Allah sannan shi ka aka ce la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wajen watan shiga gaban manzon Allah a Hausa ta kai tsaye ana cewa da shi an hana yi wa manzon Allah azarrai an hana yi masa karambani wannan shi ne Larabawa suke cewa da shi al-iftiyat Mujahid ibn Jabr yake cewa la taftatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ake cewa da shi al-iftiyat shi ne zamanto za ka yi gaban kanka ka ɗauki wani abu ka yi shi dan kana so ko dan kana ra'ayi alhali ga na manzon Allah shi sa malaman tafsiri suke kawo sababi kusan guda shida wanda kowanne daga ciki wasu daga cikin malaman sun ce shi ne dalilin sauka na farko lokacin da wasu na banu tabi suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shugabanni guda biyu a cikin su akwai Fa'aka ibn Amr akwai kuma Aqrau ibn Habis wannan waɗannan mutanen guda biyu annabi ya yi nufin zai shugabantar da ɗaya daga cikinsu sai zamanto a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin a ba wannan wannan yana ganin a ba wannan wasu malaman sun ce dalilin saukar aya ke nan cewa ku ban manzon Allah ya yi hukunci la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ya zaɓi duk wanda yake so wannan wasu daga cikin malamai suna ganin wannan sannan kuma ana ganin la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ana nufin kada Allah da manzansa su ce ga aikin da za a yi yau ka ce sai gobe za ka yi ko su ce gobe za a yi ka ce kai jiya za ka yi ko su ce sai an jima kai kuma ka ce yanzu za ka yi wannan duk ya shiga yi wa manzon Allah azabbi saboda haka idan akwai kauli na annabi akwai fadin annabi to ka ajiye kaulin kowa ka dauna annabi idan akwai aikin annabi ka ajiye aikin kowa ka dauna manzon Allah wannan shine ma'anar la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi sannan ta biyu da suke cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wannan suna magana ne akan ri'ayatul adab manzon Allah Allah ya karbe shi yanzu baya to yanzu ya ne za mu fahimci wannan ayar la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi shine ya zamanto akwai aya ko hadisi wanda sun ce ayi ko sun ce a bai sai zaman to mutum ya ɗauko maganar wani ko aikin wani ya gabatar a kan wannan wanda malaman da suke magana akan tarihin magabata suna kawo a nan tarihin Imam Malik a kasancewarsa wanda Allah ya yi wa baiwa da zama a cikin masallacin manzon Allah da karantarwa a cikin masallacin manzon Allah suna cewa ko ta gauriyarsa baya iya yi idan yana karanta hadisan manzon Allah saboda ina jin tsoron kada ki zama daga cikin waɗanda suka ɗaga sautin su sama da sautin annabi ba kuma kin san sahabin da bayan an saukar da wannan ayar la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajharu ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun shi kuma mutum ne aka ce jahawari sauti yana da murya in yayi magana a kusa da kai na nesa da kai zai ji tun da magana an yi magana akan himaful amal sai dai na fitowa ya zauna a gida ina ta damuwa sai da annabi ya bincika ya ga baya ga nasa yace ina wani aka ce aje na zuwa masallaci ya zo gaban ka baya baya yake tsayawa annabi yace ku kirawo shi me ya same ka sai ta ina jin aiki na ya rushe domin ni ina daga murya ta yace ba da irin baki to da shi haka muryar sa take shi sa zaku ga malaman sirra suna cewa idan sahabbai suka harbe a gaban manzon Allah kai ka ce tsuntsaye ne a kansu take son su tafke duk mutumin da yake zauna tsuntsuni hau kansa yake son ya tafke shi ya kaga irin nutsuwar da zai shi sa suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yushbi'una uyunahum bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake son a ga annabi amma sahabbai in sun kalle shi sukan sun kai da kansu kuma wannan akwai mahaba da kurjini wanda Allah ya ba manzon Allah to amma dai sahabbai haka suke akwai wanda in ka tambaye su sai maka bayanin sufarsa in ba sun ji a gurin wani ba za su yi maka bayani da saboda sai ganin girman sa to su kuma ganin girman annabi da suke ganin girma ne na zuci akwai al-ijlal akwai at-tawqir akwai at-ta'zim sannan kuma akwai imtisal al-awamir kawai in ya fada shi kenan an gama haka suke kisa za ku ga wanda irwayto siffofin annabi ya fada komai dalla dalla in ka duba duk cikin tarihin sahabban manzon Allah sai ka koma maganar isar ummu ba'abat ita ce wacce take bayyana komai lokacin da suka zo kucewa ita ta kare masa kallo amma sahabbai saboda da suke ganin girman annabi to wanda yake ganin annabi da irin wannan matsayin to ba zai taba yiwa annabi ya ce sannan ya ce ba ba zai taba yiwa annabi ya ce a bari ya ce ba za a bari ba wannan shi ma mu kallo wannan bangaren in muka kallo wannan bangaren shine zai sa alakar mu da Allah da manzon Allah za ta zama to alaka ce kyakkyawa ko mai inganci ba zai iya yiwa a gaya maka sahihin hadisi ka ce a wanda ya ce ba ba zai yiwa a gaya maka sahihin hadisi kace a'a ba za ka yi aiki da shi ba balantana a jawo maka aya wacce take ba ta daukan wata fuska sannan kuma ka ce kai ba za ka yi aiki da ita ba sai kuma can da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wannan kuma shi ya shiga cikin al'amari da harkar zamantakewa wanda na dan kawo wani bangaren sa a cikin kutuba da muka gabatar a wannan masallacin da cewa in muna son mu zauna lafiya al'arin muran mu ba za su burke ce ba to mu dinga yin tsarki mu dai da yanke mutane hukunci daga nesa kuma kada mu dauki abinda yan boko suke cewa da shi ya sai to ka ji labari ka ji wai shi kenan sai kai yanke hukunci an ce in labari ya zo muku ta ko ina musamman yanzu kafafen sadarwa din nan na zamani kowa ya zo mai bada labari kowa ya zama dan jarida yanzu akwai abinda zaka ga kana yi wanda bai kamata a dauko danka ba tun wani ya dauka ya kamata mutum wanda zai dauka ko zai nada ya san yadda zai yi domin kada ya zama daga cikin innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladina amanu wanda Allah ya tsine wa albarka ba su son su yada abinda bai dace ba ga mummunai to bayan nan Allah madaukakin sarki ya fadi yadda ya kamata mu zama a yanayin mu na zamantakewa mu kiyaye wulakanta junan mu mu girmama junan mu mu mutunta junan mu rashin girmama juna da rashin mutunta juna shine yake sawa makamu da cutar girman kai wanda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya game da girman kai yace shine baqarul haqqi wa ghamtun nas shine kamar da mutane ba su da kima ba su da daraja a idan ka sannan kuma ka ki garban gaskiya shine Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وعندما يزمن تو مو مزا دما تمو غبا كيتها هو إباء هو متئنسا كما أن الشيني أبن دا مسلم شيء تورا ما أكي هو نمتن كأجي شاء متئنسا كباشي كيمة كباشي درجة سا أنن كرشن ونن آير عنشي ولا تنافذوا بالألقى كدا ka gaya wa mutum sunan da baya so ko i gaya maka sunan da baka so wannan abin da ake so a nuna mana kada mu ci fuskar junanmu kada mu tozarta junanmu kada mu kyarace junanmu sai Allah madaukakin sarki ya rufe ayar bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman wato ya zamanto kana mutumin kirki kana mummuni sannan kuma ka zo ka kirawo dan uwanka da sunan da bai dace ba وفي الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تكفر ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقلنا في آية سنة مغنى لي أكن إيسان الظن نفر قلت كنا متوت تزتو وكم برم أبنجم أتين حديث يقول شيء أنا عند ظن أبدي akace duk yadda kake tsammanin zaka samu ubangiji haka zaka same shi kisa kada mutun ya dinga tunanin ai mun zo duniya rakiya mu ba za a raka mu ba kada mutun ya dinga tunanin mun shiga matsala ba za mu fita ba babu wata matsala duk girmanta wanda Allah ba zai iya fitar da bayi daga cikin ta to haka mu kyautatawa Allah zato sannan kuma mu kiyaye mu daga zato ga ƴan uwa sai Allah manzo sai magana akan giba wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada mu gibaci junan mu kada mu yi da junan mu wannan giba din nan tana daga cikin amraf wanda idan suka yaɗa a cikin mutane to aminci da zaman lafiya ya riga ya kare a cikin mutane zaka ga dan uwanka kuna sabon sallah tare da shi kana jin haushin sa ina jin haushin ka ka zo masallaci da yake zaman to zuciyarka ta take amma idan za ka yi kafara in ka ga wani sai ka ji zuciyarka ta cika da bakin ciki da damuwa kuma abin da ake cewa da shi giba shine zikruka akhaka bima yaka shine kai magana akan dan uwanka da abin da wannan abin koda a gaban sa zaka iya faɗa amma baya so wannan shi ake cewa da shi giba amma da zaka faɗa abin da mutum ba shi da shi wannan ba a kiransa giba ana kiransa buguta ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa sai can ayar karshe da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum annabi zamu fahimci cewa babu wani wanda yafi wani in ba na takawa ba akan samu fifiko wanda yafi wani kudi wanda yafi wani mulki wanda yafi wani shekaru wanda yafi wani amma wannan duk alissafi ne irin namu amma a wajen Allah magana ce ta takawa annabi ya ce kullukum li adama wa adama min tura dukkaninku asalin ku guda daya ko da haka babu wani magana fifiko ya ce annasu sawasiya ka asmanil mishk haka muke ga baki daya abinda zai tura ka gaba ko ya maida kai baya shine rashin nagartaka zai maida kai baya nagartaka za ta tura ka baya gidanku asalinku kujerarka dukiyarka farjininka yawan mabiyanka in an zo lahira ba za su tura ka da ba man baqa bihi amaluhu lam yusra bihi nasab duk wanda aikin sa ya mai da shi baya to nasabar sa ba za ta ciyar da shi gaba ba inda nasabar wani za ta ciyar da wani gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa da Fatima abin da ya gaya mata ba yace kada mutane su zo da aiki wani kuma ki zo da abin da ba aiki ne sai aini dan kanin wani ne a nan duniya ne zaka ce ni abokin wani ne baban wani abokin babana ne a'a mai mukami kaza muna da alaka da shi amma idan an je lahira ko ta su na tafi shi amma dai mun san akwai ceto Allah madaukakin sarki zai bada damar annaba su ceto manzanni su yi ceto salihan bayi su yi ceto amma fa in ka ji ana magana ceto in ba manya-manyan ceto guda biyu da za a yi ba to an fara shan wahala ko manya-manyan ceton da za a yi sai an sha wahala to ba ke bayar ba a ba da annabi ya nemi a yi wa mutane hisabi wannan ceto ne ya nemi a buɗe kofar aljanna bayan an gama hisabi kowa ya tafi gidansu Allah ya sa mana cikin gidan aljanna abin da zan rufe da shi na karshe shine hadisin Abubakar Abubakar Rufai ibn al-Harith yana cikin sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa da dama a wannan hudu ba da yi mai tarihi mai cike da abubuwa da kullallu ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram da jini da dukiya da mutunci ba wanda aka halatta wa ita ba na wani sai idan da dalili watan ba za ka taba dukiyar wani ba sai idan shari'a ta baka damar ka taba ba za ka taba mutuncin wani ba sai dai shari'a ce ta bada taba mutuncinsa ba za ka taba jinin wani ba sai idan shari'a ce ta bada damar a taba mutuncin mu a zubar da jininsa su ne maganar zubar da jini wanda aka faɗa mutane guda uku da aka kawo
idan muka fahimci abin da ke cikin wannan wasiya ce ta ƙarshe annabi ya yi ta a lokacin da yazo aikin haji na ban kwana za mu gane wannan rashin tsaron da ake fama da shi a ƙasar nan idan da za a ce waɗanda suke da hannu a cikin wannan aikin ko a cikin wannan ta'asa idan da sun gane wannan da za su ga cewar zaman lafiya su shine su daina wannan abin da suke saboda farkon abin da Allah zai fara hisabi akan sa ranar alkiyama aka ce jini makananan haƙoƙi ma annabi ya ce kakka yadda ka je lahira da aiki da haƙƙin wani abu ne in ka je lahira da haƙƙin wani don ba a shiga aljanna da ragowar haƙƙin wani auyanka kowa sai an yi tasfiya sai an baka ce sai an rairaye sai an tantance saboda ka za a gane in akwai haƙƙin wani ko ka biya shi ko a ɗebo nauyinsa a ɗora maka don da za a fahimci wannan shi sa a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata talqauna rabbakum wanda duk yanda zai gaba da ubangiji to zai dinga kakansa wanda duk yanda zai gaba da ubangiji shi sa wasu malamai suke cewa abin da yake faruwa a cikin al'umma yana alamta cewa wasu ma ba su yarda an mutu za a tashi wani yake gaya min sun yi magana da wani akan wata matsala ita wanda Allah lahirar nan daga gaske ne yadda ake faɗa malam da suwana da suka dage suka haƙiƙi ce suke magana lahirar nan daga gaske ne sai aka ce a baka yi kuce wallahi shi dai har zuwa yanzu gani yake kawai wayo ake wa mutane an yi ita lahira kamar ku haɗu da mutane ne a kasuwa in wanda ya bangaji wannan wanda ya bangaji wannan babu wanda zai san wani ya bangaji wannan to kaga suna ganin ba maganar lahira inda da maganar lahira mutum zai yi tunanin yadda ka shuka haka za ka girma babu yadda za a yi ka shuka dawa ka girbi tsakuwa babu yadda za a yi ka girba ka shuka shinkafa ka girbi masara babu yadda za a yi ka shuka dusa ka ce za ka samu gero saboda haka abin da ka zuba shi za ka ɗauka a can dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasayas'alukum rabbukum an a'malikum ubangijinku tabbas sai ya muku tambaya akan ayyukan tunda aka ce a amana ba a fayyace ba da aiki mai kyau da mara kyau sai an yi tambaya akan su idan mai kyau ne sai an ma tambaye ka dan wa kai aiki Allah ya sani in dai shi kai amma sai maka wannan tambaya ya sani in ba dan shi kai ba amma sai maka wannan tambayar domin ya tsayar maka da hujja sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala tarji'u ba'dikum lalan wannan lafazin ya zo da lafazin guda biyu fala tarji'u ba'di bullalan fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd kada bayan na koma ga Allah ku zama batattu wanda za ku dinga sare kan junanku ku kaga wannan zai nuna mana muhimmancin ya zamanto mun samu fahimtar juna mun samu daidaito mun samu yi wa junan mu uzuri yi wa juna uzuri baya hana bayanin gaskiya da yawa wasu suna daukan cewar idan dai zamu ba junan mu uzuri to in muna kan wata hanya wacce take mara kyau suwa da suna kan hanya wata mara kyau to kowa in shiru kada kowa in bayanin hanyar kowa idan da haka tsarin yake da ba za mu ga irin wannan akasin tsarin a cikin alkur'ani alkur'ani yayi bayanin matafiya ta mutanen kirki yayi bayanin matafiya ta mutanen da ba na kirki ba sannan ya maida wa da waɗanda suke kan fahimta ba daidai ba martani akan abin da suke kai na abin da ba daidai ba amma akwai kuma usulubi na qur'ani da yake amfani da shi wani lokacin a ciza wani lokacin a busa labbai ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wa al-azabul alim to haka ake kisa har ne littafin shirini ake cewa fasaka bi zakar khalqa liyan wa shiddatan haka annabi ya hada mutane ya jagoranci mutane wani lokacin a ciza wani lokacin a busa kisa za ku ga usulubin qur'ani yadda yake wani lokacin in aka yi maganar rahama sai a yi maganar azaba in aka yi maganar farin ciki wani lokacin sai a yi maganar abin da yake akasin wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah kuma ya dacar da mu kamar yadda na faɗa ni kokarin mu koma ga Allah kuma koma ga karantarwa ta littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan koma san ikhlasi ikhlasi yana da cikin abin da ke sa duk inda aka sa gaba Allah sai ya sa wa tafiya albarka idan ya zama to aka zare ikhlasi daga cikin tafiya to albarkar tafiya sai ya zama to ta tsiyaye a hanya sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Bahaushe yace laifin dadi ni na ji kamar kar ya tsaya go tare da ya wuce lokacin da muka ayyana masa amma dai gaskiya maganganu ne masu tarin fa'ida da amfani kuma ba su bukatar ta aliki abinda dai suke bukata mu bude zukatanmu maganan ta isa can kar ta tsaya ga kunnuwa Allah kai mana jagora Dr. Mujahid kai ma minti 15 za mu baka kuma za mu sa maka timer duk da na san insha Allah baka da dogon abin da irin na lecturer su Dr. Nazif ila sai minti 15 tana yi za ka tsaya kai ma muna fata ka dauki bangaren da kaga yayi maka a cikin wannan abuwa da muke koyar tattaunawa akan su domin ka kare mu Allah ya saka da alheri
bashina
إن الحمد لله وشكر الله وثناء على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه ba mai godiya ga Allah mai kuwa mai komai baya ga ga misali ila da aminci da albarka da alkhairi ga bayin halitta farin jaka da manzon masoyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yan dakin sa sahabban sa mu kuma gaba da mu Allah ya bai mu rahmat sa da saukin sa da agajin sa ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ji kan iyayen mu ya gafarta zunuban mu ya tarbiyyantar da yaran mu mu da su kada ya gamu inda ya hane mu kada ya rasa mu inda ya umarce mu kakani kayi da ake ciki da tsananin rayuwa da talauci da fadara da babu da abubuwa iri-iri Allah ka mana maganinsa mai girma dan masanin Sokoto Professor Sheikh Akara Dr. Shima duk dai gaba da Sheikh Mansur Allah ya saka da alkhairi Honorable Commissioner Dr. Jabir Mehula DG da muka taho da shi daga Kano Alhaji Abba Sufi ɗan hizba da karo na nan jihar Sokoto shehunnan malamai da muke tare da su begayya mai aiki al-sheikh al-imam al-doctor Muhammad al-Amin Ibrahim Daurawa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kare mana shi Allah ya kara masa daukaka da jan gora irin wannan bigire idan ka zo especially gari na Sokoto aka tattauna kamar yadda Sheikh Dr. Muhammad Nazif Inwa ya faɗa dole sai kai hohojuna da mutane a cikin halin da ake ciki na takeici halin da ake ciki na damuwa halin da ake ciki wani abun ma ba za ka iya faɗa ba amma idan ka zo ka ga mu'minai tunda an ce innamal mu'minina ikhwa an samu ahsabiyan dole mu'minai ba a samun su sai sun zama yan uwa wani abun laifinka ne wani abun laifina ne wani abun laifinmu ne gaba daya saboda Allah subhanahu wataala bai taba yi mutum sharri ba ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik magana ta kare da ka ji abin da ka gani da duk abin da ka ji da duk abin da ka taba da duk abin da ya so sa maka zuciya ka tabbatar da gare ka ne Allah subhanahu wataala ba zallamun lil abid bane ba wa ya'fu an kathir abubuwa da yawa dauke ido yake abubuwa da yawa kyale shi yake abubuwa da yawa kyale shi yake ba ma ya magana akan su amma kai ne baka gyaru ba kai ne baka hankalta ba kai ne baka daidaita ba kai ne baka yi karatun tanansu ba abubuwa da yawa da ka canja da ka Allah ya canja inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kun canja shi ma Allah subhanahu wataala zai canja, amma ka ci gaba da miƙewa, da miƙe kafa, da sharholiya, da shantakewa, kana yin abin da zai tsokano fushin Ubangiji, to ka tabbatar kai ma tsantsan fushin Ubangiji ya dinga faruwa a kanka, ya dinga samun ka, ya dinga abuwa kenan. Shi kuma aya na abin da yake mara kyau, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, cikin da ka gama sifa ta faru, ka tabbatar akwai wanda suke yin masha'a, akwai wanda suke tsokano fushin Ubangiji, akwai wanda suke abin da bai kamata ba, amma shi Allah sai ya kyale, wasu abin ya same su saboda zunubansu, wasu kuma abin ya same su saboda rufa'ar darajat. Allah yana so ya ƙara ma daraja, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada, ashaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, wanda Allah yake wa jarabawa, yake jefa musu masifa da bala'i, su ne annabawa. Sai kuma kwatankwacinsu, sai kwatankwacinsu, dutse kai tuntube, kaya ka taka, sai ya zama kafara wajen Ubangiji, duk abin da ya same ka, abu ka tabbatar ran sashi alkiyama, Allah zai kare ka, zai ƙara maka daraja, zai ƙara maka lada, kuma zai cire ka daga azaba. Mai waka yana cewa, ya sahib alham, innal ham manfarijun, abshir bi khairin fa innal farij Allahu, alyasu yasiru ahyanan li sahibihi, la tayasanna fa innal farij Allahu. Idan mutum kana cikin bala'i, kana cikin masifa, ka tabbatar ba wanda zai yaye maka, sai Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah Ubangiji, sai Allah shine kashiful kurbat. Duk masifu idan suka zo, shi yake yaye su. Amma sai ka je ka duba, kai ka ma san Allah subhanahu wa ta'ala, kana da alaka da shi kyakkyawa, ka taɓa jin wata rana kai kanka kana jin daɗin Allah, kana san Allah, kana ƙaunar Allah, kana san haɗuwa da shi, to wannan shi ne babban alamar tambaya. Saboda Imam al-Ghazali yake faɗa lokacin da aka faɗa a cikin Qur'ani, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yake babban abin mamaki shi ne idan kai ka so Allah babu komai, amma shi ya so ka. Hadisi da ya zo na sharaɗin Allah da zai so ka shi ne ya ce a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ba zai gushe ba yana yin abubuwan da Allah yake so da ya farfala masa, ya wajabta masa har sai ya so shi. To idan kana yin abin da Allah ya wajabta maka, kana bin su da nafilfili, Allah ya so ka, to ka samu istiqama ga Allah. Sai ka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kake alaƙanta da shi, abin da yake so shi kake yi, abin da yake shi kake yi, abin da ya sa shi kake yi, abin da ya umarta shi kake yi, ko kuma kana cikin mutanen da ake cewa lam utitum hadha fakhudhuhu wa lam tutuhu fahdharu, abin da yake musu dadi a duniya shi suke so, a cikin addini zabe suke yi, mu dauki wannan mu jefar da wannan. To daga ran da ka shiga cikin irin wannan, Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafa, musuluncin nan ka cike shi gaba daya, ba kafa daya tana waje ba, ba kiyayenka ana gano ta daga waje ba, ba ka shiga ba ka ajje hulaka a waje, so ake ka shiga tsindin. Idan ka tsallake wannan sai ka zo Qur'ani, Qur'anin nan hudan wa dastura, shine shari'a da Allah ya bamu, shine abin da ake so kai amfani da shi kai aiki da shi. Lokacin da annabi Adam da nana Hawwa'u aka sako su daga sama, Allah yake cewa qala hadfa jami'an ba'dukum li ba'din adu, kuzo shashin ku yana gaba da shashi, shashin ku yana jin harshen shashi, shashin ku yana hasada da shashi. Kamar yadda Dr. Nazif ya faɗa, kullum mu ne gaba, mu ne hasada, mu ne giba, mu ne kutubaba, mu ne kutufalfal, mu ne gutsur tsoma, guzube zar da aikin mujarrar. To daga nan da rayuwarka ta zama haka, to Allah sai yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni huda, lokacin da shari'a ta zo muku shine Al-Qur'ani, faman taba hudaya fala yadhillu, wanda yabi wannan Qur'ani ba zai bata ba, wala yashqa ba zai tabe ba, wa man arada an zikri, wanda yaga Qur'anin nan ya juya baya ya jefar da shi bayan bayansa, fa inna lahu ma'ishatan danka, ita ce rayuwar da muke ciki yanzu, komai kuntatacce, komai babu, komai wahala, komai tashin hankali. Duk abin da ka sani na alkhairi idan ka zo duniya ka dan ne yake yi, duk abin da ka sani na shiri idan ka zo duniya ka zo Najeriya gashi nan abundantly ko ina gashi nan,
to wannan takeici da me ya gama shine ma'isha sandanka rayuwa kun ta tsakiya Allah ba nan ya tsaya ba yace wa nahzu yawmul qiyamati ama dan tashi alqiyama ma masahu zai tashi to wannan abin ba karamin abin takeici bane ba qur'anin da Allah yake maganar sa ya tura ma saboda ni saboda kai saboda mu saboda su saboda gabaɗayan halitta amma kai ka jefar da shi ka shiga cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rasul inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wannan qur'ani mutane sun jefar da shi to alqur'anin nan daga ran da ba ka karanta shi ba ka da excuse saboda Allah da kansa ya fada ya gyara ya yi tambayi a kai yace alima an sai kunu minkum marza wani zai ce ba ni da lafiya ba na karatun qur'ani Allah ya ce faqra'u ma tayassar min dole ne karanta wajibi ne karanta babu wannan excuse wani zai ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wani zai ce na tafi neman kuɗi na tafi busy life na tafi kujiba ban samu lokacin karanta qur'ani ba Allah ya ce aha ƙarya ne faqra'u ma tayassar min lalle ya karanta wani kuma zai ce na tafi jihadi ya Allah hidimarka nake aikin ka nake yi ya Allah baka da lokaci Allah ya ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ka ce faqra'u ma tayassara min sabai da me ake gane su da karatun qur'ani ba julailin idza janna adh-dhalamu bihim kama abidin dam'ahu fil habd adrahu wa sughabin idza nada al-jihabu lim habbu ila al-nur yasjuduna riyahu idan ka ba qur'ani sai ka zo sallan nan Allah da kansa komai a cikin qur'ani salla ne wa aqimus salata wa atuz zakata daga ran da aka ce sallan nan ba ta yi kyau ba a rayuwarka ba abinda za ta yi kyau shine imamul din shine rukuni na addini sayyidina usman yake cewa kaman kai take a cikin jiki daga ran da aka cire kai babu jiki ka duba yanda muke tsaye da sallan mu babu wasa khushu'i babu tumanina babu waqari babu mutun ya kabbara ya so sanan wani fa daga lokacin da yace Allahu akbar sai tuno ya ma barce fa ne a gida kuwa wannan yarinyar nan da suke chatin yaushe zai kai kudin ji an ji akwai samari a nan to daga nan da ka kabbara sallah ta tuno budurarka sai da kace salamu alaikum ka dawo inna ma yuktabu al-abd fi salati ma aqala fiha daga nan da baka san sallah kake ba sai dai a ta rubuta maka soyayya a cikin sallarka in ka zo ka bar sallah sai ka duba babban abin da ya jefa mu a halin da muke ciki shine rashin tebu muka
الله أكبر تكون جا تورا لا يلزكو كوكا تايد دشي ني بس تايد دشي با ني بس تايد دشي با كوكا تايد دشي سبو دا ياغي انا بكو ازيدو الله اما ياغا كنا سو كنجي ابي كوبا دو يا كوبا وات سبغا دبا مجاهد الله يساكا بك دا الخير بلاربي يرا تاو مي شابي ابهو amma zalal in muka zauna gaban baban mu Dr. Aminuddin nasuwa muke yi saboda wa'azi yake ne tsananin ratsa zuciya ku kuma matasan nan na zamani abinda kuke so kai takabbara kuma yana abin hayaniya shi kuma sai ga haka bai masa ba to haka ku dauki izina sheik idan ya fara kar ku ba sai ronin kabarori da yan ba haka ba shi ma yana iya tsayawa kuma ya tsaya zan taka birki Allah ya saka dalili sheik shiga ta kawo gare ka kuma kamar yadda ka ji na faɗi muna dai son a tofa albarkacin baki game da halin da muke ciki ina mafita Allah kai mana jagora amin